والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munajaddade goda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau 25 ko ga watan Shawwal shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan Afrilu shekara 2026 miladiya. Mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib nan gandun wambai cikin garin Azzar jihar Bauchi, dan ci gaba da rasul da muke a wannan littafi na adda'u wa dawa na Allamatu Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu cikin karatun da zamu yi. Cikin bayanai da malam yake yi na yadda za a iya kubuta daga laifuka, sai yake fayyacewa wasu abubuwa da suke sabbaba wato barnatuwa na al'umma da kuma irin tasirin da laifukan suke yi wajen lalata zamantakewa da lalata zukata. Cikin fasalin da ya kulla al-ma'asi sababul fasad, mun ji inda ya kawo aya ta Al-Qur'ani da kuma fashin baki da yayi aya cikin suratul Rum da Allah ta'ala ce zaharal fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. To wannan gaba ce muka tsaya. Malam ya ci gaba da cewa wa amma ta'thiru dhunubi fi suwar wal khalqi, nan ne ko amma tasirin da zunubi kuma yake yi asiffar mutane da halittarsu. Wancan irin barnar da zunubi, tasirin barnar da zunubi yake yi a zamantakewar al'umma, to hatta a jikunansu ma, jikinsu ma, zunubi yakan yi tasiri wajen lalata jikunan mutane da halittarsu. Yace faqarra Tirmidhi fi jami'ihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin jami'insa, amma nan asali ba Tirmidhi ne ruwaito wannan hadisi ba kamar yadda malamai suka fayyace. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ne da Muslim suka ruwaito daga Abu Hurairah, ta Tirmidhi ba shi da ruwaya. Ai kalla wanda yake baya yin kuskure ko Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne yake kuskure. To sai mu ce kenan Imam al-Bukhari da Muslim sai ruwaito cikin sahihansu daga Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Annabi ya ce khalaqallahu Adama wa tuluhu fi as-sama'i 60 dhira'an falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Allah madaukaki ya halicci Annabi Adam alaihi salam wa tuluhu fi as-sama'i 60 dhira'a, tsawansa a sama zira'i 60 ne. Ya kake tsammanin zira'i 60? Haka ne ko? Kamu kenan. Kamu 60, kamu daya, sai a tafi kamu biyu. Kaga dai watakila kafin ka je ka karshe masallacin nan, kamun ba za ka samu kamu 60 ba. Ka kaddara ya kamu 60 yake. Dogon mutum kenan. Mai dirin jiki, mai faɗi. To kai ma in za ka shiga aljanna sai an maida ka haka. Bisa halittan Annabi Adam, kamar yadda wani hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. To haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci halitta. Falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Halitta bata gushe ba, tana raguwa, tana raguwa har zuwa yau. Mutane suka zama yan dur. Ga mun nan duk halittar babu babu tsayi babu girma amma fitinar da ake yi a wannan zamani tafi karfin irin wanda ake a baya to wato wannan yana nuna wa kenan shi ibn al-qayyim al-jawziya wannan kaddara da ubangiji yayi na rabuwar halitta an ta'allaka shi da sababi na laifin da suke yi da suke ta yin laifi suke ta yin laifi sai halittar su tana kankancewa tana kankancewa wannan shine munasabar bayanin nasa kenan da kawowa wannan hadisi a cikin wannan fasali yace fa idza arada Allahu an yutahhira al-ardha min adh-dhalamati wal-khunati wal-fajra kuma idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya tsarkake wato ƙasa min adh-dhalamati daga az-zalimai wal-khunati da kuma maha'inta wal-fajrati da fajirai yukhriju 'abdan min ibadihi min ahli baiti nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya fitar da wani bawa daga cikin bayinsa kuma zai fito daga cikin iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana daga zuriya tsatso na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ishara kenan da fitowar da mahadi zai yi akwai al-mahadi wanda zai zo karshen zamani ba mahadi na ƴan shi'a ba saboda mahadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya bambanta da mahadin ƴan shi'a mun gane siffofin su duk sun bambanta su yadda suka siffanta nasu ba irin yadda Annabi ya siffanta nasa ba ne don haka su da nasu daban na ƙarya akwai kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine na gaskiya sunan su ɗaya da Annabi kuma sannan sunan baban su ma irin ɗaya shi ko wancan nasu baban su ba sunan su Abdullahi ba kuma akwai dan siffofi Allah akalla wajen guda bakwai wanda suka bambanta da na shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya ambata to na ana ishara ne zuwa ga al-mahdi da zai zo akhirar zaman fa yamla'ul arba qistan zai cika ƙasa da adalci idan ya zo shi lokacin da aka haife shi ya zo zai cika ƙasa da adalci kaga shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a irin lokaci yayi ne wanda Annabi ya bada labari za a haife shi daga sunansa kuma irin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sunan mahaifansa irin sunan mahaifan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ba Annabi bane kawai dai salihin bawa ne da Allah zai kawo kuma a dalilin sa duniya za ta tsaftata zai shirya adalci a ban ƙasa su kuna su sun ce yana nan yanshe sai suke ce shi al-mahdi al-muntazir wanda ake shauraran zuwan sa saboda su sun ce ya shiga gaibu bayan yanzu baya nan ya faku ne amma yana nan a duniya lokaci yake jira jisu to na ibn al-qayyim yake cewa idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya tsarkake ƙasa daga zalunci az-zalimai da maha'inta da fajirai to sai fitar wani bawa daga cikin bayinsa kuma bawan zai fito daga cikin tsatson Annabi sallallahu alaihi wasallama fa yamla'ul arda qistan sai ya cika ƙasa da adalci kama muli'at jawra kamar yadda aka cika ta da zalunci al-jawr az-zulm kenan wa yaqtulu al-masihu al-yahuda wa an-nasara kuma har idan Isa dan Maryam al-masih shi ma zai zo a ƙarshen zamani da Allah ta'ala zai saukar da shi daga sama kamar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ayan al-Qur'ani ma ta ambata akan zai zo shi ƙarshen zamani kusan al-qiyama to idan yazo zai yaki yahudawa zai yaki nasara ma'ana jews da christians zai yake su dan ba kan gaskiya suke ba wa yuqimud dina kuma zai tsaya da addini allazi ba'atha Allahu bihi rasulahu wanda Allah ta'ala aiko manzon sa da shi ma'ana addinin musulunci shi zai tabbatar zai yi aiki ne da shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ne a matsayin Isa ibn Maryama nabiyullahi rasulullahi ba zai zo ne kawai a matsayin Isa ibn Maryam Abdullahi kawa kuma in ya zo a matsayin nabiyullahi rasulullahi to kenan an yi manzanci bayan annabi kenan hali annabi kuma shine cikamakin annabawa ma kana muhammadun aba ahad mirsalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin to kaga babu annabi sallallahu alaihi wasallam ce la nabiyya ba'di shi yasa idan yazo balinjilar tasa zai aiki da ita ba zai aiki ne da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa na ibnu kam yace wa yuqimud din alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu zai tsaya da addinin da Allah ta'ala ya aika manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wa tukhrijul ardu barakataha kasa kuma za ta fidda albarkata a lokacin da annabi Isa alaihi salam yazo ya shimfida adalci yanzu babu zalunci yanzu babu fajirci yanzu babu sakonni ya zamanto to it's minimal an yi kasa da shi kwarai da gaske baya bayyana saboda masu laifi za a hukunta su to a dalilin kasa ta daidaita ta yi kyau mutane sun samu nagarta sun samu istiqama an daidaita su ka san shugabanci shi yake miƙar da jama'a in an samu shugabanci mai kyau sai sai mutane sai su kyautata alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar to kaga waɗanda akillahi ba su shugabanci a ban kasa aikin da suke yi kenan su suke al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa bihim yaqimul 'adl to shi saka tasirin su yake da yawa to a lokacin kasa ta daidaita saboda an tsaya da adalci sai kasa ta fidda albarkata wa ta'udu kama kanat sai kasa ta koma kamar yadda take da a baya bayan an ambata mana cewa zalunci yana sanyawa kaga albarkar kasa ta lalace ba wancan darasin ai an yi mun yi takwatance akai ko abubuwa duk su lalace inda ake dami 70 ba a 7 inji mai bakan damina duk al'amura su lalace to yanzu da yake adalci ya dawo an shimfida shi a ban kasa to ita ma kasa albarkar ta sai ta dawo hatta innal asabata minan nasi har sai kaga jama'a masu yawa la ya'kuluna rumanata sai su dauki rumman guda daya tak rumman guda daya ya ishi jama'a su dauka su ci su koshi wa yastadhilluna biqahfiha kuma har ma za su iya sanya ta kamar rumfa su shiga inuwar kwasfatta kahfu shine kwasfa rarake abinda ka rarake a ciki rumman guda daya fa sai a dauke shi a dinga diba cikin sa ana ci ana diba ana ci jama'a da yawa su ci su koshi kuma kwasfatta sa kamar kokon nasa kenan sai a iya sanya shi kamar fallo a sa tsanu da tsanu ko mutane su zauna a yi inuwa gashi da yanzu abu ne wanda bai wuce mangoro ba girman sa to kasa sai ta dawo da albarka sai kaga tana fitar da abu mai yawa sabani yanzu sai a yi ta aiki a gona a yi ta kashe abu kudi a gona sai kaga an samu amfanin gashi kadan ko da ko sai kaga gona ce wanda aka gada a wajen kakanni iyaye da kakanni da can su iyaye da kakannin ita ce idan an noma ake zuwa a ajiye a rumbu kuma a ita ce har shekara kuma wani amfani yazo ya samu wani yanzu kuma idan kuka je kuka noma ba za ku samu wannan amfanin ba ko kusa da shi ba za ku samu ba gashi kuma ita ce gonar dai waccan din ta kakanni har ta zo wajen su baba kuma har su din ma suka gada suna yi amma amfanin babu to sai albarkar kasa sai ya dawo yadda zaka ga amfani ana samun sa gashi nan yalwatacce wa yakunu al'unqud min al'inab wa turba'ir kuma har sai zamanto nono guda unqud nono guda min al'inab na inabi shi ma nono yake yayi kamar yadda dibino yake nono ko a ciro nonon dibino gashi duk a ciki ina bi shi ma in ka ciro ai haka yake a jiki ko ana tsuntsunka ana tsuntsunka ana ci to nono guda ɗaya na inabi idan an ciro zai iya kasancewa wikru ba'ir lodi wikru shine himlu ba'ir taikin da za a dora wa raƙumi ma'ana nono guda ɗaya na inabi idan an ciro ya kai lodi raƙumi
ya kake tsammanin wannan wani irin speci abin nan burin aka samu albarka kasa ce sai Allah ta'ala ya sanya kasa ce albarka har a samu irin haka wa innal likahata alwahida alikaha yar karama raquma raquma wace ga kuma wanda abin nan raquma wace ta yar karama yar budurwa wanda bata girma ba babu ba nama da yawa jikinta karama tace likaha to alikahata alwahida sai a samu raquma guda daya tak la takfil fi amma minan nasi chaacirun don jama'a masu yawa za ta wadatar da su mana idan an dafa mutane masu yawan gaske za su ci daga wannan kuma ya wadace su kasa albarka ake bukata ba yawa ba ko in Allah ta'ala ya sanya albarka abinci ka dan sai ka ci sai ka ji ka koshi in Allah bai sa albarka ba sai ka ci mara biyu irin marar dama amma ko baka koshi ba ana zuwa eh ba maran ma ko gaskiya yanzu ba maran ma da mai roye ake diba dan mulmula dan tuwon haka eh asa leda ko abuman sun canza eh amma da mara mara in aka dau ko mara aka adana ta a cikin tukunya ai ka san an ajiye tuwa wajen eh kuma yanka hudu ake masa shine dangwami ko dama sai a tsaga sai a sake tsagawa shine dangwami na san baka san dangwami ba eh ka zauna da kakannin ka kenan to dangwami guda daya ma sai kaga yaro ba zai iya cinyewa ba to albarka ne abinci albarka ne haka kudi ma dukiya kai komai ma albarka ake bukata idan Allah ya sanya albarka a cikin dukiyar da mutum yake samu yana samun kadan kadan amma sai ga tawaine da take masa da yawa sai mutane su ce ah wanda mu ma kadan nuna mana sirrin abun ma sai tsammata wani bututu yake da shi da yake samun wani arziki alhali dan kadan din da aka raina ne Allah ya sa masa albarka sai kuma ga yana ta masa tawaine mai yawa da mutane za su yi ta mamaki wanda wanda yake samun sama da haka shi kuma in ta zan ba albarka ba za ta masa wannan tawainiyar ba to don haka Allah ta'ala zai sanya albarka a jikin abincin mutane da dabbobin su wa hadha hakan zai wakana ne mallan yace la annal arda lamma tahurat min al ma'asi domin ita kasa yayin da ya zan an tsarkake ta daga sabon Allah zaharat fiha asarul barakati min Allah ta'ala sai alamomi na albarka daga wajen Allah subhanahu wata'ala sai ya bayyana a cikin kasa saboda me yanzu babu sako tunda sako yana me yana korewa albarka zaharal fasadu fil barri wal bahri sai ka ce me bima kasabat aidin nas zunubi shi yake korewa albarka a ban kasa ko me zan ya lalace ya tafarbare to yanzu da yake an tsaida adalci masu tsaida adalci sun bayyana kuma adalci ya sake komawa irin yadda khairul qurun suka tafi suka bashi to sai kuma albarka sai ta sake dawowa eh albarka daga wajen Allah ta'ala sai ta dawo albarkatu min Allah ta'ala allati mahaqat hadhunubu wal kufr wanda zunubi da kafirci ya kore ta ya nike ta mahaqu shine an nike abu a kore shi zan babu shi wallahi musta'an mala yace wala raiba anna al'uqubati allati anzalaha Allah fil ardi baqiyat atharuha sariyatan fil ardi lalle babu makawa ba kokonto anna al'uqubati allati anzalaha Allah fil ardi uquba nau'i nau'i da Allah ta'ala ya saukar a ban kasa na azaba da aka yi ma al'umomin da suka gabata saboda laifukan su wannan nau'in azabar baqiyat atharuha burbushinta ya ci gaba da manzuwa sariyatan yana gudana fil ardi a ban kasa wato da azabar ta sauka a kayan al'umomin da suka yi mutanen annabi Nuhu ne aka halakar har yanzu akwai burbushin nau'in azabar ka tsammata tsunami nan da ake yi da hurricane din nan da ake yi duka ba burkushin wancan azabar bace burkushin ta ne da aka ce an yi girgizan kasa an halakar da wasu al'ummomi irin su abinan samudawa irin su karono to yanzu earthquakes da ake yi kana tsammani ba burkushin wancan azabar bace to haka ba iska mai karfi da aka halakar da adawa da ita da cida yanzu idan an yi irin wannan hurricane din iska mai karfi take zuwa ta wawwarga za kome ta lalata kome diyya ta kashe jama'a ta yi waye barkushin waccan azabacce ba irin ta bane amma barkushin ta ne to shine nan ibnu qayyim yake cewa babu kokonto annal uqubati allati anzalaha allahu fil ardi nau'o'in uquba da Allah ta'ala ya saukar da ita a ƙasa akan wasu al'umomi baqiyat atharuha barkushin ta yana wanzuwa sariyatan yana gudana fil ardi ban ƙasa tatalubu ma yushakiluha min adh-dhunubi tana tabibiyan abin da ya kamance ce ne ya da ita daga cikin zanubai me yasa ta saukata sauka ne akan nau'in zanubi kaza to sai ta dinga yawo barkushin yana bibiya duk inda ya ga wani abu wanda ya kama da shi a da kuma sai ya sake bayyana mun gane ko allati hiya athar tilkal jara'imi wanda shine barkushin wancan laifuffukan da aka aiwatar allati uzibat bihal umam wanda aka azabtar da al'umomin da irin wannan azaba haka azaba sai ta rika bibiya fa hadhihi al athar allati fil ard min athar tilkal uqubat to irin wannan barkushi na zanubi ai na azaba wanda yake ban kasa wato irin wannan barkushi da ke ban kasa min athar tilkal uqubat daga barkushin wadancan azabar da aka sassaukar kama anna hadhihi al ma'asi min athar tilkal jara'im kamar yadda irin wannan sabon da mutane suke yi shi ma daga burkushin laifuffukan da aka yi a baya ne an halakar da mutanen annabi adam annabi nuhu alaihi salam da tufan aka halakar da su duka aka tsayar da masu imani saboda shirka da suke yi yanzu ma ana nan ana ta tafkata ba fasa ba an halakar da dukkan al'umomi saboda shirka da suke yi da kuma nau'o'in azaba nau'o'in laifuffukan da suka yi har yanzu barkushin ta yana nan idan banga banga ne da zalunci da fin karfi a kayan waɗanda ake shugabanta har yanzu akwai fir'aunoni suna nan kannan fir'auna ko goji kanunsa su ma suna yin irin nasu suna nan ga suna a duniya a cike da duniya idan ayyuka ne irin na mutanen annabi lutu har yanzu waɗansu suna nan suna aikatawa sun ma kakkago sabi ma da ake ta aiwatarwa idan in bayar da zakka ne da kuma kafirce mu Allah da butulce mu Allah da alfahari akan dukiya yanzu ma hakan ana nan farkoshin ta mutane suna ta yi irin yadda Karunu yayi aka shafe kasa da shi da dukiyar tasa da mabiyansa to don haka kaman yadda farkoshin wadancan uqubar da Allah ta'ala ya saukar a ban kasa yake ta gudana ai tamkar yadda sako ne yake gudana a ban kasa shi ma daga burkushin abinda wadancan yan bayan suka aikata har aka saukar musu da azaba don haka fatanasabat hikmatullahi wa hukmuhu alkauni awwalan wa akhira sai zamanto kenan hikmar Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa da yake cikin bayinsa shine hukmul kauni hukuncinsa da yake cikin bayinsa sai zamanto da hikimarsa da hukuncinsa a cikin bayi yayi munasaba kenan a da can da kuma a yanzu mun fahimci bayanan yadda a da can aka aikata waɗancan laifuka Allah subhanahu wata'ala ya aiko babbar azaba nau'in wata babbar azaba ya halakar da jama'ar to a yanzu ma da aka ci gaba da yin irin wannan laifin to akwai burbushin nau'in waccan azaban shi ma yana nan yana jiran al'umma mun gane kaga sai zamanto kenan hikimar Allah da yasa ya halakar da al'umma a dalilin laifin da suke yi da wata nau'in azaba a da can ya aiwatar da shi a cikin bayin sa to a yanzu ma wannan hikimar bata kawo ba ita ce ta saka kurbushin waccan azaba duda dai ba azaba ce mai gamewa kamar yadda ake ma wadancan al'umomi ba to tana nan tana bibiyan mutane a yanzu ba kaga kenan ashe zunubi yana yin tasiri wajen bibiyan al'umma yadda aka yi shi a da aka halakar da al'umomi to a yanzu ma burbushin wannan azabar yana bibiyan nau'o'i daga cikin nau'o'in wancan laifin da aka aikata a baya kuma zai iya samun mutane kan mai uwa da wabi watta qofitina tallatu siban alladhina zalamu minkum khassa su wadancan iya wadanda suka yi ne saboda a wani waje ayyanan ne suke aka halakar da su yanzu ko mutanen a farbaje suke cikin al'umma kaga ba zai yiwu a ce an halakar da duniya baki daya ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin sa ya bashi garanti ba za a halakar da al'umma sa baki daya ba amma daidaikon azaba za ta iya samun su kuma a daidaikon azaban idan ta zo a dalilin laifin da wasu suka aikata za ta iya shafar wanda ma bai aikata laifin ba shi ma sai wannan nau'in azabar sai ta same shi Allah ka shirar da mu don haka malam ya ci gaba da cewa fatanasabat hikmatullahi wa hukmuhu al-kawni awwalan wa akhiran wa kana al-azim min al-uqubati lil-azim min al-jinaya sai zamanto babbar uquba babbar azaba an saukar da ita ne ga babban laifi su wadancan sun yi babban laifi su suka fara sai Allah ya saukar da babbar azaba akan su aka halakar da su baki daya samudawa kace fa ko adawa ne fa hal tara lahum min baqiya kaga sauran su ne an halakar da su in banda wadanda sun kai imani a ciki aka tsayar da su amma wadanda suka aikata laifin kan ba wanda aka rage to kaga babbar azaba ga babban laifi sai ba a rage ko kadai ba ko kadan ba wal akhaf lil akhaf sai zamanto karamar azaba kuma ga karamin laifi in an aikata irin wancan nau'in laifin amma bai kai wancan ba to sai karamar azaba daga cikin nau'in babbar azaba sai ta zo malai yace wa hakaza yahkumu subhanahu baina khalqihi haka nan ne ma ubangiji subhanahu wata'ala yake hukunci a tsakanin halittarsa fi darul barzakh a rayuwar da za a yi ta barzakh wa darul jaza da kuma kiyama kenan shine darul jaza babban laifi da mutum ya aikata to haka zai gani a rayuwarsa ta barzakh karamin laifin da mutum ya aikata har ya mutu bai tuba ba to haka dai shi ma zai ga gurbinsa a rayuwarsa ta barzakh kamar yadda idan an tashi a ranar alkiyama mai babban laifi yana da sakamako da ya dace da shi jaza'an wifaka sakamako wanda ya dace da aikin da mutum ya yi karamin laifi yanzu wanda ya je ma Allah subhanahu wata'ala da kafirci to kaga zai za a masa tarya irin ta kafirai a barzakh kuma a ranar kiyama in an tashi za a sanya shi a wuta ba zai fita ba wanda yake da imani shi kuma sai aikata laifi to za a yi masa laifi za a yi masa azaba a barzakh gurgudun laifin da yayi ma dama ya mutu bai tuba ba kuma idan aka tashi a ranar alkiyama sai ya fada karkashin mashi'ar ubangiji in Allah ya ga dama ya yafe masa in ga dama sai ya azabtar da shi a cikin wuta gurgudun laifin da ya aikata imaninsa kuma ya fidda shi kaga ashe babban laifi kafirci karamin laifi a aikata laifi cikin imani wa hakaza kowa abin da ya munasaba da shi Allah subhanahu wata'ala yake masa tattali ma'ana abin da ya munasaba da aikin sa Allah subhanahu wata'ala yake masa tattali don haka malamin yace wa ta'ammal muqaranata shaytani wa mahallahu wa darahu ka kula mana da irin cuɗanyar da shaytan yake da mutane da haɗu tare da su da kuma mahallinsa da kuma gidansa inda yake makomarsa ka lura da yaya shaytan idan ya cuɗanya da mutane yaya lamarin yake kasancewa ina ne muhallinsa sannan kuma idan aka koma ranar sakamako ina ne makomar sa shi shedan nan to kenan wanda shedan ya cudanya da shi yana fa jansa ne zuwa ga muhallin sa ko haka ne kuma sannan yana jansa ne domin ya koma makomar sa inna ma yad'u hisbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kira rundunar sa ne dan su ma su zama ƴan wuta tare da shi to yace kai la'akari da wannan kai la'akari da wannan fa innahu domin lamma qarana al-abda lokacin da shedan ya gwamatsa da bawa ya zan tare da bawa ya zan yana jikin bawa yana juya bawa yadda yake so wastaula alaihi ya samu mamaya akan bawa Allah kamar nazar da shedan to matukar shedan ya samu mamaya da bawa a gabawa ya cudanya da shi nuzi'atil barakatu min umrihi sai a cire albarka daga rayuwar bawa ya za a cire albarka rayuwarsa da zai shekara 70 in dai yana cudanya da shedan ba zai samu aikin kirki da zai kai shi aljanna ba yanzu yayi asarar rayuwa ko bai ba an cire albarka rayuwarsa ko ba a cire ba to wanda kuma Allah ta'ala ya masa kandagarki daga shedan bai samu mamaya a kansa ba Allah ya raba tsakaninsu shi ya tsayu akan tafarkin Allah da zai shekara 20 a duniya shekara 5 din nan da yayi ta balaga kuma ya rasu sai kaga albarkar da take cikin ta ta zama masa sababi na samun yardar Allah saboda an sa albarka a rayuwarsa shi yasa sai ga waɗansu rayuwarsu ta yi albarka gashi shekaru kaɗan amma abin da suka yi achieving a rayuwa na ayyukan kirki tasirinsu ya ci gaba da wanzuwa a duniya haka lamarin yake sai ga waɗansu sun mutu ma amma ba su mutu ba nafsu taqi hayatul laqita alaha faqad mata qaumun wa hum fil nasi ahya wanda kibi Allah ya rayu wajen bin Allah subhanahu wataala to fa rayuwarsa rayuwa bata katsewa domin zaka ga akwai wadansu mutane da suka bi Allah sun mutu amma fa suna nan a raye haka yake ko yanzu ibn al-qayyim al-jawziya ba littafin sa muke karantawa ba da'iman ana karanta littafin sa kuma ana masa addu'a saboda rayuwar ta yi albarka rayuwar ta yi albarka sun mutu amma ba su mutu ba kullum suna nan ana ambaton su sama da kai da kake rayan to wanda shedan ya cudanya da shi to ya samu mamaya a kansa sai kaga a dalilin haka sai a cire albarka a rayuwarsa zai yi fifita zaman wuni guda bai aikata aikin alheri ba zai fi fifita ayyukan banza akan ayyukan kirki wai mun taso a karatu ranar abin nan lokacin Ramadan za mu koma akan hanya sai ƴaƴana suke cewa ah baba ka ga waɗansu abin nan a wajen irin gidan kallo din nan ne suka ce waɗansu kuma yanzu wai kallo suke yace yi yace kowa da kiwon da ya karɓe shi shi suka ba shi muhimmanci wasu sun dawo daga wajen karatu na Qur'ani wasu kuma a wannan lokacin ba abin da ya dame su kallo ake ana La Liga ne ko Bundesliga Champion League ko ana Champion League su abin da ya da kowa da kiwon da ya karɓe shi to kaga yanzu wanda ya je shi ya kashe lokacinsa cikin Ramadan a cikin Ramadan ya kashe lokacinsa yana kallon ball yanzu akwai albarka a wannan lokacin da ya kashe ko ba a ce ba albarka a rayuwarsa ba to iya wannan lokacin da babu albarka a ciki dan bai abin da ya dace ba to idan irin wannan ne yayyawaita a cikin rayuwarsa ayyukan da ba shine Allah ke so ba to sai koda yayi shekara 70 yana aiwatar da haka sai a ce yanzu rayuwarsa an cire mata albarka me yasa saboda shedan ya mamaye shi yana kawata masa abin da shedan din yake so yayi koda ko ya fahimci ba haka ya kamata ba amma zuciyarsa ba za ta iya bari ba to wannan yana daga cikin sharar laifi mana mutum yana aikata laifi to shine kuma sai abin ya samu ai shedan baya samun iko a kayan wanda baya bin sa Allah ta'ala cewa ce innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun sun'a din sa ikon sa da mamayar sa yana samu ne alal ladina yatawallawnu ga wanda suka jibince shi ashe idan mutum bai rabu shedan yana aikata laifi ba in ya aikata laifi zai fahimci laifi yayi sai ya tuba ya dawo zuwa wajen ubangijin sa ya roki ubangiji ya daidaita shi ya raba shi da shedan to matukar mutum yana aikata haka shedan ba zai samu mamaya akan sa ba amma in mutum yana aikata laifi yana aikatawa to shikenan Allah ka mana tsari to don haka mallan yace wato fa innahu lamma qarana al-abda wastawla alayhi nusi'at al-barakatu min umrihi sai a tusge albarka daga cikin rayuwarsa wa amalihi da ayyukansa ayyukan nasa ma ba za su yi nagarta ba wa qawlihi maganarsa ma ba za ta zamanto mai kyau ba wa rizqihi kai arzikin da za a bashi ma sai ya zamanto bashi da albarka duke ce ya samu mai yawa ga ta an bashi wa irin abin da kowa yake sha'awa ya samu na dukiya domin ayi ayyukan da ya dace amma fushi ba zai ba zakka ma ba zai fitar ba ko kuma in zai fita sai ya tsakuro abin da ya ga dama yanzu shi zai wa Allah gyara ya bada abin da ya niyya kuma yadda ya niyya kaga ba zai zakka ba ayyukan alheri da zai yi da su ba zai yi ba ya taimaka ma dangi ba zai taimaka musu ba ya taimaka ma mabukata ba zai taimaka wa ba ya kula da haƙƙin makwabta wanda ba su da shi duk ba zai yi ba a cikin dukiyarsa kuma ya tara ga ta nan jibgi guda ai ta mamaki lokacin da ya mutu a ce oh ashe alwane yana da irin wannan dukiyar alhali kuma ba wanda ya mori dukiyarsa don Allah dukiya ta yi albarka kuma shi bai ɗebi wani kaso a ciki yayi waƙafi yayi hubusi ya sanya ma kansa wani sadaka jariya wanda in ya mutu ma yana da shi ba magada ne za su gaje wa bai tara mana kuɗi kawai sai su fanta masu ma yadda suke so su yi sako ma da dukiyar su ƙi yin ayyukan alheri in kuma Allah ya taimake su kuma sai su amfana da ita shi kuma bai amfana da ita ba to kaga shedan ne ya mamaye shi ya hana shi aikin alheri domin shedan kan sa wa mutum kyashi a cikin dukiya ya sanya masa rowa الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الشيطان سيدنغا نونا أمكو ينا صورة أكودة تلوتي دون زكاي wannan kudin yanda kasu wannan ba ta tafiya abin nan yanzu motocin nan dai ka duba dai wobil din ma ba samu wake sosai ba in kace za ka biye masu taimakon nan al'amarin ba zai yi sai hana ko kuma a kaga masa a ce gashi nan dai ta yadda shi ɗaya yake ta shigo amma fa zai sa kuma ya kashe dukiyarsa a banza i shedan zai hana shi fidda zakka shedan zai hana shi taimaka ma waɗanda ya kamata ya taimaka zawil qurba amma kuma zai sanya shi ya zo shi ya kashe ninkin ba ninkin zakkar da ya hana wajen gyaran gidansa ana yi ko ba a yi sai ya kashe dukiya mai yawa wajen gyara gida ko kuma ya ga wannan gidan baya masa kadan wani zai sake su yi wancan din ma bai ishe shi amma sai ya zo to ai kaga ya idukumul fakar wa ya'murukum bil fahsha me mutum zai mora dan ya gina gida wannan lada zaka samu da ka gina gidan da ka zauna ba ka da wannan lada ladan da zaka iya samu sai dai in ka yi ne domin karewa iyalanka daga tsiraici to shi ma kuma ana so akwai inda haddin israfi yake musulunci baya son israfi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin to duka wannan yana daga cikin wato mamaya da shedan yake samu a kayan bawa sai ya zamanto an tusge albarka cikin rayuwarsa da aikinsa maganganunsa ba za su yi tasiri ba in yi magana mutane ba sa girmamawa in an ce daga wajen wane ne shikenan a ce kai wa rizqi da arzikinsa duka ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت أي عند زمانته بيأيد أكي ما إبليس شيطان تاي تاسيري إلن تاسيرن دتي أبان كسا متاني ديوا سن زمانتو سن تاسيران تو وجنجي ما شيطان بيأي نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته سي أكتشري البركة دقا كوانا وجه wanda biyayyar shedan ta bayyana duk inda biyayyar shaytan ta zamanto ita tayi rinjaye to sai aka cire albarka a wannan wajen kai zaka ita cewa economic policies ne da aka kawo kai zaka iya cewa rashin kamun ludayi ne na shugabanni kai zaka iya fadan waɗansu abubuwa na dalilai kama zargi waɗansu daga wajen kace ai laifin IMF ne mun yadda IMF World Bank Bretton Woods Institutions ko dama an kafa su ne domin zaluntan al'umma Yahudawa suka kafa su dan su bautar da kasashe shugabanni suna zaluntar al'umma su kiyin abin da ya dace a kawo waɗansu tsare-tsare na tattalin arziki waɗanda za su kuntata wa mutane a rayuwa a ce an cire subsidy wai za a tara subsidin dan ayi kaza kaga policy ekanin policy ne ko amma an kuntata mu al'umma duka mun yadda waɗannan ababen suna zamantowa sababi na sa mutane cikin kunci amma wanda ya tsayu ga Allah al'ummar da ta tsayu ga Allah Allah zai kare ta daga irin wannan sharrin ma ba zai faru a cikin ta ba ashe Allah ta'ala yana bada daman irin wannan sharrin ya faru cikin al'umma ne a lokacin sa kangarewa Allah haka dole dai su dan sababin sai an koma zuwa ga babban sababi shine sabawa Allah Allah subhanahu wataala yace walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus kuma wani go Allah yace walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun da a ce mutanen garuruwa alqaryu za su yi imani da Allah yadda ake so kuma su kiyaye dokar Allah su yi da'a su yi baran-baran da shaytan Allah ce da sai mu bude musu kofofin arziki na sama da kasa daga sama da kasa da mana ta kyau ai ta samu ma'adanai masu kyau kuma kuna amfana amma ba wai ku samu ma'adanai kuma a kashe ku kuma ku amfana ba ga zinariya a cikin kasa ga uranium a cikin kasa ga lithium a cikin kasa ga kome amma in an zo kakkashe ku za a yi a halaka al'umma a kuntata muku rayuwa kuma a ɗebi arzikin kuma ba naku bane kasar ku ce kuma wasu su amfana da shi kaga ba dalilin kome ya kawo ba da Allah ya ce walakin kadzabu maimakon su imani su bi Allah a buɗe musu ƙofofin arziki daga sama sai suka karyata ba wai su ce sun zama kafirai ba a'a ba su gamsu da abin da Allah ya tallata musu balle su bi abin da zuciya ta kawata musu shine kawai mutum gashi ya san kaza din na haram ne amma kuma ba abin da ya dame shi kuma zai istimali da shi amma kullun yana tamanni irin abin da aka faɗa tun farkon littafi tamanni na sai'at rahmatillah cewa ayyalwa Allah rahmasa tana da yalwa sallah da ake yi da kana da ake yi ai abin nan za a samu rahama a karkashin su shine nan malam yace wato a yayin da ya kasance biyayya ga shaytan da ake a ban kasa tayi tasiri sosai nuzi'atul barakatu min kulli mahallin zahara fihi da'atuhu sai aka cire albarka daga kowane waje wanda biyayya shaytan ta riga ta bayyana wa kadhalika maskanuhu to haka nan matsugunin shaytan ma inda yake zaune shi ma lamma kana aljahimu yayin da ya kasance matsugunin sa shine jahima wuta lam yakun hulaka shay'un min ar-ruhi war-ruhi min ar-ruhi war-rahmati wal-baraka sai zamanto a cikin wuta tunda nan ne matsugunin shaytan to a canan ka fa babu wata walwala ba annashuwa ar-ruhu babu na annashuwa war-rahma babu tausayi ba rahama a ciki wal-baraka babu al-baraka a cikin wuta kenan wanda shaytan ya gwa matsa da shi kuma ya yadda ya bi shaytan ya masa rakiya to ya fahimci a nan rayuwar duniya za a cire albarka cikin rayuwarsa da duk abin da aka ambata kuma matukar bai raba gari da shaytan ba ya mutu akan haka to mazaunin shaytan a kiyama shine wuta nan ne zai bi shi kuma a can
babu annashuwa, babu rahama, kuma babu albarka.
Kaga ashe ba abin da ya dace ga bawa sai ya bi tallan da Allah ta'ala ya masa. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shaytan maki ne a gare ku, kuma ku rike shi a matsayin maki. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Kamar yadda aka ga Annabi Adam alayhi salam. To wannan shine kawai. Ya mutum zai rike shaytan a matsayin maki? Shine ya ji duk abin da Allah ta'ala ya jingina ya ce aikin shaytan ne, shi kuma ya ji baya son wannan abin. Duk lokacin da aka tallata aikin alheri zai kai mutum zuwa ga sa'ada, ya danne zuciyarsa duk wasu wasan da shaytan zai masa, shi kuma ya kusa. Aikin alheri kar ka sa masa lokaci. A duk lokacin da aikin alheri kace zaka sa masa lokaci, to shaytan ne yake talalabar ka dan ya hana ka. Kafin ka farga sai kaga lokacin ya wuce kuma baka yi ba. Amma aikin alheri idan ka kimsa zaka yi, matukar dama a addinance ba ma abucin lokaci bane. In ma abucin lokaci ne sai ka jira. Amma a kul aikin alheri ya bujiro maka, sai ka sanya masa lokaci, to shaytan yana lalubar mutum. Daga ka ji aikin alheri zaka yi, tashi kawai ka aikata. To insha Allah in kana haka kafi karfin shaytan. Shi baya san haka, ya fi so ka sa masa lokaci. Kai kaza din nan da ni ma in Allah ya yarda daga lokaci kaza zan fara yin kaza din nan. A'a. Sai da lokacin ya wuce baka yi ba. Lokacin ba za ma ka farga ba sai lokacin yayi nisa. Kuma anan ma sai ya sake saka maka wani abu. Amma shi aikin alheri aikata shi a lokacin da kawai ya darsu maka a rai. To da irin waɗannan ayyuka bi iznillahi ta'ala da kuma addu'a na neman shiriya, insha Allah sai kaga mutum ya sami tsira daga shaytan. Allah ka tsirar da mu daga sharrinsa. To fasali na gaba malam yace al-ma'asi tudfi'ul ghairata. Al-ghaira shine abin nan, shine kishi sabo. Tudfi'u al-ghaira yana kashewa. Al-ghaira an kawo ibara na al-itfa, saboda shi ma al-ghaira yana daga cikin hararatun nafs, emotion ne. Yani dole ne faɗi wannan kalmar saboda ban san yaya zan describe nan abin. Emotion ne, wani shuuri ne da ake ji, dan haka yana da harara. Mun gane misali kamar al-ghadabu da maka duk irin wannan babu suna da harara. To shi ma al-ghairatu yana da harara, shi yasa aka ce tudfi'u, yana bishewa tamkar yadda za a kashe wuta. To sai aka wannan itfa. To shi sako yana kashewa wutar kishi a zuciyar mutum. Inda mutum yana sako, to sai zamanto ba shi da kishi. Menene asalin kishi? Asalin kishi shine wato mutum ya ji ya kyamaci sabon Allah subhanahu wataala. Abinda Allah madaukaki baya so, mutum ya ji baya so, wannan shine asalin kishi. Kun gane ko? Wannan shine asalin kishi. Yanzu ba an ba mu wani misali. Yanzu mutum ne da ƴar uwarsa, sai ya ga wani yana neman ta, ya lalata da ita neman banza. A cikin zuciyarsa zai ji daɗi? Ba zai ji daɗi ba ko? Amma sai ya ga wani mutumin kirki ya zo yana neman ƴar uwarsa ya aure ta. Nan ba? Amma da wancan da wannan a duk saduwa ne. Wannan ba ta hanyar Allah ba, wannan kuma ta hanyar Allah. Wancan an ji zafinsa, me yasa aka ji zafinsa? Saboda an san bai dace. Wannan kuma an marabalale da shi, har magayyatan mutane raye a ce ku zo ku shaida daurin auren. Ana jin daɗi a ɗauke ta a kai ta, tana dawowa kuma ce ki koma gidanki, ki je ki ci gaba da haƙuri. Kuma an san abin da yake faruwa a can. amma ba a jin komai to kage a can wajen kishi shine kishi Allah sa mun gane ku tantan to sabon Allah yana kashewa kishi sai mutum ya kai munzalin da wanda yake da asalin kishi in yaga ana sabawa Allah yakan ji zafi ko baya maraba da masu sabon Allah ko baya sake musu fuska kuma yana fatan su daina abin da suke yi yana ma kokari ya ga ya hana su amma wanda ya kasance yana ta'ammuli da sabon Allah shi ma yana sabawa Allah yana sabawa Allah koda ba nau'in irin wanda yaga ana aikatawa ba amma dai yana nasa irin sabon Allah kuma yana sane to sannu a hankali sai wannan ya kai shi matsayin da in ana sabawa Allah ma normal ka ba zai ji komai ba an sabawa Allah shi ba damuwar sa bane hidimar gabansa kawai zai mun gane ko to ba komai kawo ba saboda shi ma yana ta'ammuli da sabo ne to shine abin da malam zai bayani a cikin wannan babi na kawo a dunkule wallahul musta'an malam yace wa min uqubati dhunubi yana daga cikin uquba nau'in azaba da ake sabbaba wa mai aikata zunubi annaha tutfi'u min alqalbi nar alghira tana kashewa wato wutar kishi a zuciyar mutum allati hiya wanda ita wannan wutar kishin ta kasance li hayatihi wa salahihi ga rayuwar shi musulmi da kuma kyautatuwar sa nan duniya da lahira kal hararatil garizati li hayati jami'il badan wutar kishi a zuciyar mutum wajen kyautata rayuwar mutum kal hararatil ghariza al hararatil ghariza shine body temperature shi ma na faɗe shi ne na san za a fi idrakin abin da na faɗa wato al ghariza wani abin nan tafasa in na fassara shi da Hausa ba zai ma'ana sosai ba tafasa ta ɗabi'a to shine abin da ake cewa body temperature li hayati jami'il badan ga rayuwar dukkan jikin mutum nan wani bangare na kimiyya shi Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi kawo ai ka san malamin medicine ne Ibn Qayyim al-Jawziyya ba medical doctor ku je ku karanta littafin Sadibun Nabawi ku ga yadda ya dinga warwarewa matsaloli ku duba gefen Zadul Ma'ad cikin Zadul Ma'ad ma da ya yi babi akan yin tibbu Allah ya bashi fikira da fahimta na magani psychologist ne kuma har ila Allah ya tara masa baiwa mai yawa Allah ya karba masa da mu baki daya body temperature shi yake regulating din dukkan al'amura na jikin mutum duka waɗansu abubuwa na emotions da waɗansu shi'uri da zaka samu akan wani abu da kusata da kwanciyar hankali kai hatta ma yadda ake dandaka abinci a jikin mutum a cikin uwar hanji yake tafiya jikin sassa yana da alaka da zafin jikin mutum body temperature to shine al-hararatul ghariza yadda wannan yake da tasiri wajen gudanar lafiyarka yanzu kai idan ka je ka asibiti abinda za a je asibiti sai a so mu bincika body temperature ka ko ba haka suke ba idan mutum bai lafiya sai dan so mu duba temperature sa dan a san yaya matsayin jikinsa yake a iya fahimtar jinyar da take jikinsa kuma a san ta wace kusurwa za a bashi magani duka wannan yana kasancewa to yadda wannan body temperature yake da muhimmanci wajen kyautatuwar jikinka yace to haka nan zafin kishi shukuri na kishi shi ma yake kyautata maka jikinka mun gane yanzu wannan sentence ko don haka yace falghiratu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khabath wa sifati al-madhmuma don haka shi kishi dake jikin mutum hararatuhu zafin kishin dake jikin mutum wa naruhu da wutarsa da yake cinnawa allati tukhriju ma fihi min al-khabath wa sifati al-madhmuma wadda ita ce take cirewa abin dake jikin mutum na kazanta da kuma siffofi wanda suke abin zargi kishi yake sa mutum ya daina aikata al'amura wanda Allah baya so ba mu koma kan wancan kwatancen mu. Mutum ne sai ya ga wani ya nemi ƴar uwarsa da lalata. La kaddara Allah. Misali ko kuma wani a ce ƴar uwarsa tana lalatacciya ce tana yin yawan banza, ko kuma a ce ɗansa lalatacce ne yana yin shaye-shaye, ko a ce ɗansa lalatacce ne yana yin sata, mutum zai ji kishi a cikin zuciyarsa baya son haka, ko ba haka ba ne? A ambata ma sai ya ji zafi, ko labari ake yi sai ya ji zafi, haka ne? A ɗabi'ar ɗan Adam zai ji zafi. Me yasa yake jin zafin? Saboda yana kishin ɗansa, haka ne ko? Ko kuma yana kishin ɗan uwansa. To tunda har kishi ya sanya, yana jin zafin abinda ɗansa ko ɗan uwansa ko ƴar uwarsa take yi na saba ma Allah, har baya so a ambata, to ka kaddara yanzu shine yake yin shaye-shayen, ko kuma shine yake yin zinar, ko kuma shine yake yin satar shi karan kansa, kuma ya ji ba kome. Yanzu can ya ji kishi a kan ɗan uwansa, me ya hana shi ya ji kishin kansa a wajen Allah? Kamar ba a gane kwatancen ba. An fahimta ko? In har a can zai ji zafi saboda kishi, wanansa yana aikata kaza baya so ma ya ji an ambata, kuma yana jin ciwo, kuma fata yake yi a ce wanan nan da ya daina abin nan da yake yi, wanda yake yi lalatacce na lalacewa mutane, duk suna cewa ɗan uwansa kaza, ɗan uwansa kaza. To yanzu ka kaddara kuma shi ɗin ne da karan kansa yake aikata wannan laifin, kuma ya samu kwanciyar hankali, to kage yanzu bashi da kishi ke, kishi bashi da shi. Domin asalin kishi kafara da mai? Kafara da kanka. Ashe idan har zaka aikata laifi wanda Allah ta'ala baya so da za a maka fallasa a ranar alkiyama a ce ga wane ya aikata kaza, to ka fara jin kishin kanka don kada wannan abin ya same ka, kafin tukunna kai kishi akan abin da waninka yake aikatawa. To kaga wannan shine asalin kishi. Don haka yace kishi, shi asalin kishi, al-ghayratu hararatuhu da wanaruhu, tafarfasan kishi da ƙarfinsa a jikin mutum, allati tukhruju ma fihi min al-khabath wa sifatil madmuma, shine yake fitar da wadda ita ce take fitar da abin da ke jikin mutum na kazanta da kuma munanan dabi'u, abin zargi. Kama yukhruju al-kiru khabath adh-dhahabi wal fiddati wal hadidi, kamar yadda zigazigi al-kiru kira kenan, zigazigi yake fitar da khabath adh-dhahabi, kazantar da take jikin zinariya. Zinariya idan an tuno shi ai dutse ne, to a jikinsa akwai abin da yake shishiga na ƙasa da suwaye ya mannu a jikinsa a lokacin da zinariya yake tsirowa. To idan an so ana sanya shi a cikin nau'in wutar da take ƙona shi, ana narkar da shi, to sai ya zamanto an cire wannan dattin da yake jikinsa, sai ya zamanto zinari tsantsa ya fita, sai a zuba ruwansa kuma sai ya sake daskarewa ai molding ɗinsa yadda ake so, shakalin da ake so. Hakanan azurfa, hakanan ƙarfe, ƙarfe shi ma idan ka gan shi pure metal ba wai asalinsa haka aka tono shi ba, akwai datti a jikinsa. To kamar yadda wannan zigazigin ala da ake amfani da shi wanda take tacewa dattin da ke jikin waɗannan ƙarafa, to hakanan kishi yake tacewa ƙazanta da munanan ɗabi'u a jikin mutum. Kina lokacin da kaga mutum yayi nisa da munanan ɗabi'u, kishinsa ne yayi yawa. Mun gane ko? Kishinsa ne ya yawa. Wa ashrafun nasi, shi yasa malam ya ce mafi darajan mutane, wa a'lahum himmatan, wanda kuma ya fi su girman dagewa akan abu, ashadduhum ghiratan ala nafsihi, wanda ya fi mutane tsananin kishi a karan kansa. Duk wanda ya fi daraja a cikin mutane, kuma wanda ya fi su kyakkyawar manufa, to shi ne wanda ya fi su tsananin kishin kansa. Kishin kai ba wai ana nufin irin yadda mutum zai fassara kai ta neman dukiya yana kishin kansa wannan yana ta kokarin nema a'a wanda zai dage ya fi kowa bin Allah subhanahu wataala baya so ya ga wani aibi tare da shi yana kishin a ranar alkiyama a tada shi a ce wani yayi kaza wani yayi kaza tsale shi dan haka ko yayi laifi zai dawo wajen ubangijin sa ya madailace ya ta nadama ya tuba domin yana fatan ubangiji ya kankare masa wannan kada ya bayyana a cikin littafin sa to kaga wanda ya fi kowa wato daraja shine wanda ya fi kowa kishin kansa kuma ya fi wato wa khassatihi kuma ya fi kowa kishin wadanda suke karkashin sa matarsa da ƴaƴansa da zuriyarsa da ƴan uwansa khassa ke wa umumin nasi kuma wanda ya fi kowa kishin dukkan mutane ma da farko mace ya fara da wa da kansa kishin kansa shi ya daidaita eh shi ya samu daidaita idan ya daidaita sannan kuma sai sauran jama'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa wastaqim kama umirta fastaqim kama umirta aka masa umarni akan ka daidaita kamar yadda aka maka umarni annabi ya tsayin daka saboda tsananin kokarin kiyayewa abin da aka masa umarni sai da furfura ta dinga feso masa kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabina aw waje haka ne ko kaga sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin kaga kishin ya fara da kansa da khassa din sa gidansa sannan kuma sai sauran mu'mina baki daya walihaza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aghyarul khalqi ala al umma don haka sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowace halitta kishi akan al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya ambata yace faqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku yana masa nauyi baya jin dadi inda ya san wannan abin zai wahalar da ku annabi baya so ba wahalar da ta wuce shiga wuta azizun alaihi ma anittum harisun alaikum yana tsananin kudin yaga kun shiga aljanna bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam yana kun in ya tashi a kiyama ummati ummati yake cewa to da haka yafi kowa kishi na kai yafi kowa kishin gida da wanda suke karkashin sa yafi kowa kishin al'umma wallahu subhanahu ashaddu ghayratan minhu Allah kuma yafi annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kishi Allah yana kishi kama tabbata fi sahih kama yadda tabbata a cikin ingantaccen hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Mughira da Shu'ba annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ata'jabuna min ghayrati sa'adin yanzu kuna mamakin kishin sa'ad ne sa'ad ibn abi waqqas kuna mamakin kishin sa yace la ana aghyaru min karku kishin sa'ad to wallahi ni na fi shi kishi annabi yace ni na fi shi kishi kuma sai yace wallahu aghyaru minni Allah kuma ni yafi ni kishi shi yasa kai zuwa cikin sahih har ilau wanda bukhari da muslim suka rawaito daga ummul mu'minin aisha Allah ya yarda da ita annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada fi khutbatul kusuf wata rana yana yin khutba bayan an yi kusufi rana ta yi kusufi ran da ibrahim al mu'azzam dan sai rasu ba wai dan rasuwar ba kamar yadda annabi ya fayyace wa jama'a to a cikin yana cewa ya ummata muhammad ما احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته yace ya ku al'umar muhammad babu wani wanda yafi Allah ta'ala kishi a ce Allah ya ga bawansa yayi zina ko ya ga baiwarsa tayi zina kin wannan hadisi ya sake fayyace mana ashe kishin da ake bukata a musulunci shine me ai kishi akan bin Allah ai kishi in an ga ana sabawa Allah to don haka sai zamanto ashe irin wannan nau'in kishin ya fi tasiri akan mutum shi karan kansa tukunna sai ya tafi zuwa ga wadanda suke kasan sa sai kuma zuwa ga al'umma baki daya in Allah ta'ala ya ce mu wani mako ma ji sauran karshen bayani abinda muka faɗa daidai Allah ta tara mu cikin ladai ba mu ikon kiyayewa da yin aiki da shi wanda ko muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala
yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.